Amurka ce magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu kan nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri An sandan birnin London sun fada da safiyar yau Lahadi cewa mutane 6 da mahallinsu guda 3 sun mutu a cikin sabon harin ta'addanci a Burtaniya. Ya ruga a guje ta afkawa mutane masu tafiyar kasa da yammacin jiya Asabar akan babbar gadan birnin London wanda ya raunata mutane da dama suna zub da jini a babban birnin na Burtaniya. Mahallin sun tuka motar su zuwa wata kasuwar yankin suka fita suka arce inda suka sosoke mutane da huka. An sandan sun ce wasu jami'an su masu makamai sun harbe maharan guda 3 har lahira tsakanin minti 8 da aka musu kiran gaggawa. An sandan sun ce maharan suna saye da riguna masu abubuwan fashewa ne yasa ake ganin ɗan kunar bakin wake ne. Ma'aikatar daukan marasa lafiya a birnin London ta faɗa a wata sanarwa ta shafin Twitter cewar ta jigilar mutane 30 zuwa asibitoci 6 a faɗin birnin London. Hukumomi sun ayyana wannan harin aikin ta'addanci ne. Yan sandan suna wato masu dauke da makamai sun umurci mashaya da gidajen cin abinci da su koma inda babu rigima. Magajin birnin London Sadiq Khan ya la'anci wannan harin ya kuma ce Prime Minister Theresa May za ta karu a wata ganawa na gaggawa da rukunin daukin gwamnati na Cobra. An gudanar da wata zanga-zanga a jiya Asabar a cikin birni sama da 135 a nan Amurka da wasu wurare da dama a faɗin duniya bisa buƙatar gudanar da bincike na gaskiya game da haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaɓen shugaba Donald Trump da ƙasar Rasha don yin katsalanda a zaɓen Trump ya yi nasara. Wannan zanga-zanga da aka masa take maci don neman gaskiya. Haɗakar ƙungiyar 'yan fafutuka 17 na ƙasar ce ta shirya wannan macin ciki har da ƙungiyoyin Women's March da kuma Progressive Democrats of America. Haɗakar ƙungiyar wato tana buƙatar kafa wata kwamishin mai zaman kanta da za ta gudanar da binciken da babu algusu kana a gudanar da binciken da majalisun ƙasar ke yi yadda ya kamata ba tare da siyasa ba. Bangarori biyu na majalisun na nan na gudanar da bincike akan ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin Confirm Trump da Moscow a lokacin zaɓen bara. Bugu da ƙari, ma'aikatar shari'a na ƙasar ta naɗa tsohon shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta FBI Robert Mueller a matsayin mai bincike na musamman game da wannan batu. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya yaba wa China game da kokarinta na aiki tare da sauran kasashen duniya akan Koriya ta Arewa a lokacin da yake jawabi a wurin wani taron koli akan tsaro a Singapore a jiya Asabar. Amma kuma ya soki China da ci gaba da girke sojojinta akan wasu tsibiran bil'adama da ta shimfiɗa duk da adawan da sauran kasashen duniya ke nunawa abinda ya ce ba za a amince da shi ba. Ya ce ba za mu amince da ayyukan da China ke yi wanda suke cin karo da bukatun sauran kasashen duniya kuma ya rushe tsarin da duk kasashen da ke nan wurin taron kolin ke cin amfaninsa ciki har da China dan kanta. Mattis ya yi waɗannan jawabi ne ga maharartan taron da kuma manema labarai a wurin tattaunawar ta Shangri-La Dialogue. Ya ƙara da cewa a yayin da kasashe wato gasa tsakanin kasashe manya biyu masu ƙarfin tattalin arziki ke ci gaba to ko shakka babu wato yaki zai iya biyowa baya. Sojoji sun datsa bindigogi masu sarrafa kansu a kusa da rumfunan zaɓe a Lesotho, ƙaramar ƙasa da ke yankin kudancin Afirka wacce ta gudanar da ƙuri'a a jiya Asabar wanda kuma ya haifar da damuwa ga jami'an zaɓe da ma 'yan siyasa na ƙasar mai tarihi na rikicin siyasa. Me zai sa a jibge sojoji a wannan aikin zaman lafiya na 'yancin demokaradiyya? kana babu wata matsala ta tsaro. Hurici kenan da Mokechi Majuru, kakakin babban jam'iyyar adawan kasar ta All Basotho Convention, yayi a hirarsa da muryar Amurka. Yace tunanin farko da mutum zai yi shine an girke sojojin ne don tsorata jama'a wurin kada kura'ansu. Wannan da ya samo asali ne tun daga wato daga kaimi da sojoji suka yi wurin haddasa kalubaloli ga tsarin siyasar kasar. A shekarar 1986 sojoji sun hambarar da haddadiyar gwamnatin kasar.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kitsa yar kuma ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari Joni sanna a hankali domin jin cikakken shirin tare da ni Zahra Sani Funtuwa. A yan kwanakin nan ne hukumar gidan rediyon muryar Amurka haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta gwamnatin Amurka wato USAID suka haɗa wani taron bita ga ɗan jaridu a garin Maiduguri zabar da su ta yadda za su gudanar da ayyukansu musamman na kiyan lafiya da kuma na ilimi. Jami'an kafafen watsa labarai daban-daban da ke cikin garin Maiduguri da kewaye suka halarci wannan taro. Professor Yusuf Gana Balami malami ne a Jami'ar Maiduguri yayi bayani a lokacin taron bitan da inda ya kira a kawar da san zuciya da kuma cin hanci da rashawa a lokutan da ake gudanar da harkokin ilimi da na lafiya a tarayyar Najeriya.
Ba karamin aiki bane saboda kamar ya zama kamar akida mu ne ba. Kanja hanya yadda muke fada nan din zai kamar haka bane. Ba za a yasha kan abin kamar yadda muke faɗan ba sai an dage wannan in kamar su National Orientation Agency wannan sun sake lalur kawai wani agency bane. Akwai commitment, akwai mission, akwai vision na wani sabon kasan da muke so mu kirkiro ma kanmu amu a ci nasara. Amma idan yadda society din ya kasance yanzu din muna magana ne kamar kawai an taro ana ko workshop ne za a wace workshop nawa aka yi nawa kuma za a yi nan gaba ba ana taro a yi a wace ba. Yanzu sai mun sake halin mu ne abinda muka zauna muka tattauna akai din mu tafi da shi mu zauna akai mu tsaya akai tun daga kai as an individual din. Fortunately ma yanzu muna da gwamnatin da ai yana ana fatin corruption kuma ai an ga waɗanda ba a iya taba su da ana taba su yanzu abinda ya sa har shushana yana zama corrupt da ba haka society yake ba. Akwai basic honesty a traditional society namu akwai basic honesty kowa yana kyama wanda bai da honesty. Menene ne yasa yanzu kowa ya zubar da honesty? Yanzu dan angonku da bai je ko ina ba sai ya zama kansila a cikin wata daya ya zama wani mutum daban. Me yasa me ya investi riban me ya dauka ya ya zama haka kuma kowa a cikin nego kudin yana gani shi. Menene gwamnati sai faɗa mutane su saurara ba san su ji ba dan abinda ake faɗa daban abinda ake aikata daban abinda ake gani daban ba za mu yi tunani bane. Menene zai sa wani ƙasa ne ya damu da rayuwar mu kamar wannan forum din created by wani? Menene ne mu din ba mu da lafiya ne? Akwai abinda yake damu mu ne akan a kokolo mu ba mu so kan mu ne?
Professor Yusuf Balami ya ce amfanin ilimi ba shi bane dole sai an nemi aikin gwamnati da shi ba, a ta kowane bangare ilimi yana yin amfani.
Amfanin ilimi dama ba don mutum ya zama ma'aikacin gwamnati bane, babu dama tuntune ma mun dauke shi haka din ai it was wrong a ce ai ana so koye makaranta da yanzu a ce 170 million Nigerians din ko yayi karatu yayi degree ko zai aikin gwamnati ne? Kuma ai target din 107 million din su zama suni ilimi So ba dan a dauki kowa da kowa aikin gwamnati ba, saboda halayen da idan mutum yayi karatu ya kamata a ga a jikin sa, a yadda yake tafiyar da rayuwarsa, a yadda yake zamantakewa da sauran mutane, a yadda zai iya ya rayu ya yi dogare da kai. Waɗannan su ne amfanin karatu. Muyi misleading society ai cewa in kayi karatu akwai aikin da za a ajiye maka ka zo ka dauka. Wannan ma wrong notion ne. Ai waɗanda yanzu suka ba mu dama mu zauna a nan din, idan kana yin su magana employment, employment ba wani ya dauka ba.
Sahabu Imam Ali ji ya bayani a lokacin wannan taron bita da mafi yawan abubuwan da ake koyarwa a wannan taron bita. Yan jaridan sun sani sai dai mantuwa.
Ba masu tunatarwar yanzu, walau malaman makarantu ne ko kuma mu shekara 5 zuwa 7 yanzu. Ka koka da labarai abinda Professor Gambo ke magana. Fiye da shekaru 5 zuwa 7 akwai mun yi bincike mun tabbatar da akwai mutanen da ba sa sauraron radio, mutane kallon TV domin samun labarai. To yaya za a yi kafofin yada labarai su kai ga waɗanda mu ma'aikatan gidajen rediyo ne, mu ma'aikatan gidajen ta'aikatan jaridu ne, ta yaya za a yi mu kai ga waɗanda mutanen da ba sa kuma ba sa kallon talabijin? Sai mu bi su mu same su inda suke cikin sada zumunta a wayoyin salular su. Saboda haka kafofin yada labarai da yawa a nan ba sa kan wannan harka ta internet da muhimmancin gaske. Yawwa, za ka samu ma'aikatu, na je wata ma'aikatar yada labarai na cewa directansa na IT bai ma san computer ba. Ka je masa computer a gabansa bai san ma me zai daidaita ba. To abokanan zaman mu daga kudancin Najeriya za su gaya maka su ce in ana magana da Arabic ya za su yi fulani sophisticated. Sophistication da Professor Gambo ke magana shine maganan fasaha. Yawwa, maganan fasaha. Sai da an so mu ce maganan internet a wannan harkar yara ce. To yau ƙungiyoyin ta'addanci sun shahara wajen iya sanin ya sun la'ance yadda za su yi amfani da wannan kafofin sada zumunta fiye da ma hukumomi da suka manyan kasashen duniya yanzu kokari suke su gano ta ina ma za su shawo kan wannan al'amari da wannan social media da shi waɗannan kafofin ƙungiyoyin ta'addanci suke amfani da shi suke jawo hankalin yara su kwashi kaya su tafi wajensu. Waɗansu da zarar yara ƴan makaranta ƴan secondary ƴan mata da sauransu sai a nuna musu wajen ta'addancin nan tamkar, kamar misali Syria da inda suke rikicinsu, tamkar nan aljanna ce. Sai kaga yarinya ta saci kudin iyayenta ko kuma ta samu kuɗaɗe ta sayi tikiti ta tafi ƙasar inda ake yaƙi. To yana da muhimmancin gaske wannan ɓangare na aikinmu mu lagance yadda za mu yi amfani da wannan.
Duk a cikin tsarin jadawalin gudanar da wannan taron bita an yi wani tattaki zuwa gidan rediyon Zaman Lafiya Dole da ke cikin garin Maiduguri, inda aka gudanar da wani shiri na musamman akan kiyan lafiya da na ilimi. Kamar da za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da aka tattauna bisa jagorancin Sahabu Imam Ali.
Wa muna kawo muku shiri na musamman da muryar Amurka wato VOA tare da hukumar ayyukan raya ƙasashe ta Amurka da ake cewa USAID suka ɗauki da waniyar kawo muku. Ina tare da Hajiya Fatima, shugabar gidan rediyo FM Peace da kenan Maiduguri, da kuma Dr. Sulemele, kuma abokin aiki na Malam Sani Shu'aibu Malumfashi. Muna farin ciki da waɗanda suka kira, suka yi tambayoyi, suka bada shawarwari da sauran Sani. A cikin waɗanda suka bada shawara akwai maganar rashin biyan malamai albashi, ɗaya daga cikin matsaloli na ilimi. Akwai matsalar wato makarantu masu zaman kansu. Yawa, sannan kuma akwai matsaloli dai da suka jibanci harkar ilimi. Me za ka ce dangane da matsalar da hukumomi na a yi shekara guda ko rabin shekara ko wata uku malami bai samu albashi ba, wani irin illa haka ke ga harkar ilimi?
Gaskiya rashin biyan malami haƙƙinsa ba ya da kyau, kuma a musulunce an ce ka biya mutum haƙƙinsa tun kafin zufan jikinsa ya bushe. Zuban ma'aikaci malami da ya wata guda yana sa ran in dai baka bashi tun daga 23 ga wata ba ko 25, to wata na cika 30 ga wata ka biya shi kudin sa. Duk yanda za ka yi, duk tsumin da za ka yi, a yi ayi tsumin nan a rage can a rage can a rage wasu abubuwan da ake yi can don a samu a biya malami domin duk babu wata ƙasa a duniya da ta ci gaba face sai da ta rungume aqidar raye ilimi sannan suka kai ga inda suke dan karamin misali da zan ba mu na ilimi na ilimi da mai da abubuwa shine yaya aka yi da Najeriya da Brazil muka kafa masana'antar sarrafa karafa ana makamai sai gashi Brazil har abinan jirgin yaki da motar igwa haka suna yi amma mu da ka yin gado sai kujeru sai kuma irin yan bindiga nan har muka ja ka dura nan muke wannan shine dan masanin Kano a Alhaji Bello Metuma sule yake yawan fadi yake cewa to kun gani daga cikin harkar ilimi kenan saboda haka wajibi ne a biya malami domin kowanne mukami ka kai a rayuwa sai da ka bata hannun teacher ya karantar da kai a primary shine wanda suka gaba da shi suka karantar da kai a secondary na gaba da su ma suka karantar da kai a jami'a saboda haka ya kamata a biya su haƙƙin su da abin da ake ciki
naji ta bakin ɗan jaridu daban-daban waɗanda aka horas a lokacin wannan taron bita
ana Bilyamin Yusuf a wakilin gidan radio Faransa a Maiduguri nan jihar Borno kana ɗaya daga cikin jami'an kafofin watsa labarai da muryar Amurka da hukumar USAID suka gayyata domin ba ku wata bita
wai ina tuna ɗaya daga cikin su
to wannan bita ta ta'allaka ne musamman a bangaren ilimi me ka fahimta a wannan bita
akwai abu ma fahimci abubuwa da ya musamman ma yanda mutum zai yi labarin yanda zai samu diddigi yanda zaka din kana so ka yi labarin ilimi yanda zaka je ka yi hanyoyin da zaka bi ka samu wannan labari misali kamar yanzu abubuwan da baka da nuna mana yanda musamman ma almajirai akwai wanda suke tura yaran su haka sai ga sun tura yara makaranta ba za su je su bi abin da yake faro daga nan ma yaran ba karatu suke ba
to matsayinka na dan jarida a nan jihar Borno wato cikin garin Maiduguri da kuma kewaye akwai bayanin da zaka yi mai tsaro na ganin cewa harkar ilimi da ake ganin kamar ta ci baya kowa ya gudu abin kun sauke yanzu
eh to ba za a ce da sauki ba za a ce ba za a sauki ba dan yanzu misali mutanen da suke wasu ƙauyuka sun bar ƙauyuka su boko har sun kure su shi wacin gari kam wayansu yara wayansu tsaba wunyuwa da wani abu da suke fama da shi a cikin sansanin gudun hijira ba yaran suna zuwa karatu in yaran yanzu yaro ya tashi zai tafi karatu wata ranka a ba su abinci yana kai 12 to kuma a gida sun saba irin in za su tafi makaranta a dauki abinci kare a basu to amma sun yanzu suna sansanin yan gudun hijira ne kafin a ce za a basu abinci wani na kai 12 wani 11 to ka gani wani karatu ma ba zai zo kansa ba zai ce ni abincin da zan ci shi ne dame ni ba karatu ba to ya kamata ɗan jarida ya samu ya ringa shi shiga irin wannan wurare ana wayar musu kai kamar yanzu yanda aka zo nan ya kamata mu ma mun koya za mu shiga lungu da sako mu je mu wayar musu da kai cewa gashi ilimi in yaran sun yi ilimi da hakan ba zai same su ba amma in sun bar yaran karatu be me ya kawo Boko Haram ai rashin ilimi ne inda mutum yana da ilimi ba za su ga suna ta kakkashe mutane addini bai ce ai haka ba kawai dai sun je sun kawo wani ra'ayi su ne su zo suka yi ta har halaka mutane gashi yanda mutane suka abin da yawanci kayuka gaba daya
eh sunana Ibrahim Tukurwa sannan kuma ni ma'aikacin gidan radio Lafiya Dole FM ne dake nan Maiduguri
to gashi yau sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku ziyara inda ya janyo ku daga kafofin watsa labarai na ita wannan jihar domin ba ku wani horo musamman akan ilimi me zaka ce mai sauraro ka fahimta da shi a wajen wannan horo da aka ba ku
eh gaskiya alal hakika zan iya cewa wannan taro musamman ma wanda VOA suka gudanar a nan birnin Maiduguri abun alfahari ne sannan kuma nuna kimantawa da kuma darajar su jama'an da ke birnin Maiduguri ne domin idan kai la'akari da halin da jihar Maiduguri ta shiga a ƙasa da ma duniya baki daya ya kasance kowa gudan wannan jaha yake yi wanda kuma duk da cewar sojoji sun yi dajirce sun yi rawar gani ganin cewar an tabbatar an wanzar da zaman lafiya a wannan jaha na Borno to amma to saboda haka a yanzu zaka iya cewa gaskiya kulliya ta biya kudin sabulu, domin kuwa a irin wannan fadakarwa a nan ne mu ma da kanmu za mu samu ƙarin ilimi ko kuma ƙarin haske domin sanin muhimmancin shi ilimi kansa, sannan mu samu mu isar da sako ga meda waɗanda suke IDPs camp da ma waɗanda suke cikin birnin Maiduguri da kewaye ta fannin ilimi da kuma fannin kiwon lafiya da ita kanta.
Okay, to ni dai sunana Adama Dauda ne daga sashen BR Borno Radio Television Maiduguri. Wannan workshop din da gaskiya na ji dadin sa, ko da shike abubuwan da aka dada fadakar da mu akai din already mun riga mun sani, sai dai a dada fadakar da mu ne akai akan aikin da ya kamata mu yi, kamar yadda aka ce ba sai mun jira gwamnati ya saya mana kayan aiki kamar su midget, kamar su iPad wanda zamu iya mu fita, ko kana kan hanyar ka na tafiya wani gu zaka ka ga wani abin da ya faru zaka ka dauka ka zo ka sa a labari, ba sai mun jira gwamnati ba, ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu mu taimaki kanmu. Kuma wasu ayyukan ma ba yanzu mu bar wa gwamnati kadai ba, kamar shashin kula da IDPs, wayannan yaran da ake haifa IDPs ya kamata mu taimaka musu, ba wai komai gwamnati ba, gwamnati shi kadai ba zai iya yi ba, dole mu ma as an individual mu sa hannu mu taya gwamnati mu daga waɗannan yaran, domin idan ba mu koyar da su a hanyar da ya kamata ko a basu abinci ba, gobe za su zama na wani abu wanda yafi abin da muka riga muka sha wahalar sa.
To da an samu matsaloli ta bangaren yadda ku ƴan jarida kuka fuskanci matsaloli wajen samu labarai musamman na bangaren ilimi, yanzu ya abun yake a nan jihar Borno?
Eh, to a jihar Borno a yanzu dai alhamdulillahi da dan sauki, a dadin ne dai kamun ka fita zaka ji burum sai ka dan sauke kai, bayan ka sauke kai ya dan lafa kuma sai ka dada dagawa, sannan sai ka ci gaba kuma aje ana ba za a fasa ba dai a zaman dan jarida, dole ne ka je ka kawo labari domin wannan bomb din shine labarin, dole ne kuma zaka je ka rubuta ka, amma yanzu alhamdulillah komai ya lafa da ikon Allah dai, ko da yake bai kwanta gaba daya ba, amma yanzu komai ya lafa muna aiwatar da aikin mu a yadda ya kamata.
To ya zaki kwatanta harkokin ilimi a irin waɗannan sansanonin gudun hijira haka, ana harkar ilimi ne musamman na zamani din nan?
Harkan ilimi na zamani kan wasu wuraren da muka kai ziyara musamman su wayannan IDPs din nan, gidajen IDPs din nan babu shi ma makarantar nan, babu na allo ma ballanta na a ce na ilimin zamani. Eh, to yanzu muna kira ne ga gwamnati ko kuma su masu fadi aji su taimaka a kawo a cikin camp din, akwai malaman da suna zube haka waɗanda suka bar ayyukan su a wasu local governments, za a iya kira su su zo su dinga taimakawa suna koyarwa wayannan yaran, sannan kuma a dan duba a dan basu wani abu kadan su ma malaman ko na siyan sabulu da kuma na kula da iyalin su, domin zaman yaran nan haka gaskiya illa ne idan suka ci gaba haka babu wannan ilimi din.
To matsayinki na ɗan jarida kuma musamman wadda aka gayyato ta nan ta halacci wannan taron bita na harkokin yadda za ku watsa ko kuma in ce da za ku yi samun mutane da harkokin da za su bi su gano harkokin ilimi, akwai wasu makarantu da aka ce an gina a wannan jiha ta Borno wanda har yanzu su dalibai sun kasa zuwa balle malamai, ya wannan al'amari yake matsayinki na ƴar jarida, akwai wannan?
To a matsayina na ƴar jarida akwai, kuma muna faɗakar da iyayen har yanzu ina ga kaman abin da ilimin suna ga babu amfanin shi, sun riga sun sa kansu a cikin harkan neman kaci na rabe-raben wannan abincin, shi yasa ilimin bai dame su ba, amma duk da haka dai muna kira ga iyaye din da su yi kokarin tura ƴaƴansu domin ilimi din shine komai, duk idan dai babu ilimi babu shi kasa, shine kenan kiran da zan yi.
Sunana Sani Sa'idu Shafa, ina aiki da hukumar gidan radio da television na jihar Borno.
To ga sashen Hausa na murya Amurka haɗi da hukumar raya kasashe ta gwamnatin Amurka wato USAID sun kawo muku ziyara nan Maiduguri, inda har suka tattaro manema labarai na kafafen watsa labarai daban-daban da ke wannan jiha ta Borno domin a horar da ku musamman a bangarori na ilimi. Ya ka kalli wannan bita da aka yi muku?
A matsayina na ɗan jarida wanda kullum ina kan koyo da kuma buƙatar tunatarwa, hakika mun ji daɗin wannan taro na sanin makamar aiki wanda ma'aikatan muryar Amurka wanda aka sani da VOA suka zo suka gabatar. Gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗansu ka sani, illa koda kana da kalmomi 99 sai wani ya zo yana ta maka waɗannan kalmomi ya faɗi ɗaya ka sani, biyu ka sani, uku ka sani, sai zai kawo cikon dari wanda baka sani ba, to wannan ɗaya da ya kawo da baka sani ba dinnan, to a wajenka karuwa ne ka samu fahimta. To ire-iren wannan da yawa, akwai wanda ka sani amma bai taba zuwa maka a hankali ba, amma da zaran wani ya tara batu sai ka ga hankalinka na kamawa. Akwai abubuwan da kuma yanzu ne kake jin su wanda zai ka karawa naka abin da ka fahimta, domin ka san yadda za ka amfani da shi wajen amfanar da jama'ar da kullum suke sauraron ka.
To da kana wato duba shirye-shirye musamman na ilimi waɗanda ita wannan jiha ta share kusan shekaru in ce ko 6 ko 7 tana cikin harkokin kungiye Boko Haram, wanda kungiye Boko Haram din nan tana kokari ne ta dakushe harkokin ilimi musamman ma na shi zamani. To a can da matsayinka na dan jarida da ya zauna a wannan gari kuma har ya ga duk yadda aka yi wannan al'amura, taya kuke kawo ma masu aranku musamman irin shirye-shirye na ilimi?
Shirye-shirye na ilimi idan muka dubi yadda mutane daidaitu da kuma gwamnati take tafiyar da harkar ilimi a cikin wannan jihar, musamman a lokacin da ka kwashe ana tashi-tashin hankula zuwa lokacin da yardar Allah madaukakin sarki ya samu sauki, to za mu ce a gaskiya bangaren makarantu masu zaman kansu da kuma bangaren gwamnati sai dai mu ce alasan barka sun yi kokari, domin an ba makarantu na waje-waje ba, makarantu na cikin Maiduguri, ban yi tsammani akwai makaranta guda da gwamnati ta rufe saboda waɗannan abubuwa, har Allah ya kawo sauki suka fara zama tarihi yanzu. Makarantu masu zaman kansu su ma sun jajirce sun yi kokari, ba su rufe ba, karatu yana tafiya gurgudun hali. Yan banda waɗansu makarantu waɗanda suka rasa muhallansu a lokacin aka gaggauce aka zo aka saka su waɗannan makarantu, nan aka dan samu tsaiko na karantarwa na dan lokaci kaɗan. Yan banda haka gwamnati za mu ci ta yi kokari, tunda dai bata yi ƙasa a gwiwa ba, tana ƙara ƙarfa gwiwan waɗanda suka dage za su karantar din. Malaman su ma sun yi kokari, gaskiya ba su guje ba, ba su bar karantarwar ba, dan abin da ya sauka suna kokarin koyarwa. Akwai duk inda aka ce babu kwanciyar hankali ba zai yi kai tsammanin cewa komai zai tafi daidai 100% ba.
To da ana cewa arewacin Najeriya muna baya wajen harkokin ilimi, to yanzu sai gashi a nan arewacin maso gabacin Najeriya wato musamman irin wannan jihohin Borno da Yobe an samu wannan katsalandan ta kungiye Boko Haram wajen dakushe harkokin ilimi musamman shi ilimin na zamani. A matsayinka na dan jarida, wani bayani za ka yi mai sararau ganin cewa da ana cewa muna a baya, to ga wannan katsalandan ta Boko Haram ta kara dakushe mu, me za ka ce kuma ta waɗannan ɓangarori kake ganin za a dama layi domin samun cin nasara?
Zancen ana baya an daɗe ana cewa arewacin Najeriya tana baya ƙwarai wajen samar da ilimi kuma irin ta boko. Don an ce ilimi sai mu ware, akwai ilimi na addini akwai na boko. To kaga in ilimi na addini ba mai cewa arewa tana baya a duk duniyan nan, ba mai cewa arewa tana baya, inda ilimin addini ne. Ilimin boko ne yake magana cewa tana baya. Mu yarda a haka din. Na gaya maka cewa ba inda ke cewa babu zaman lafiya kuma kai zaton komai zai tafi daidai, dole ne sai an samu tsaiko nan da can. Yanzu kuma da Allah ya sa baki abubuwa suna yin sauki, babban abin da ya kamata a ce an yi a gwamnati musamman abin da ya shafi malamai, gaskiya malaman koyarwa suna cikin wani irin hali, musamman na primary suna cikin wani irin hali wanda ya kamata gwamnati ta dubi batunsu, ta kyautata musu, ta dan martaba su ta bangare inganta sha'anin albashi.
Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, a madadin sahabu Imamu Aliyu wanda shine jagoran wannan shiri na nagari na kowa, ni da na shirya na gabatar Zaruddin Sani Funtuwa nake cewa mu zama lafiya.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. A huta lafiya.